Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa da ke zuwa muku kowace ranar Laraba da karfe 4 na yamma a Najeriya.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana jimma burina.
A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne da shugabannin addinai amma mata zalla kan gudunmowa da suke bayarwa wajen tarbiyyar yaya, haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Iyaye mun tsaya tarbiyyar yaya da kyau. Ba zai taba zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake, ko da ma an maka wani abu, kashewa bai kamata ya zo kusa tunaninka ba.
Yin muna alfahari da cewa mu haifa saboda a yadu a samu al'umma, amma kuma ai ana son al'umma na gari, ba wa al'umma da za su zo su addabi mutane ake nema ba.
Bincike da wata kungiya da ke tattara bayanai kan yaƙe-yaƙe a wurare daban-daban mai lakabin Aklet ta gano cewa akalla mutane 5,135 ne aka kashe a cikin watanni 7 na wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu. Kungiyar ta ce jihohin da aka fi kashe-kashen sun hada da Borno, Zamfara, Plateau, Neja da Kaduna, yayin da jihohin Ekiti, Jigawa da Gombe su ne ke da karancin tashin hankali. Kan haka ne na hado kan mata da ke zama shugabannin addinai don jin irin gudunmowarsu. Uwar gidan shugaban Ekwa ta ƙasa da ƙasa, Madam Naomi Steven Panya Baba, ta ce mata na ƙoƙari wajen wanzar da zaman lafiya.
Rashin jituwa dai abu ne na kowane rana, kuma muna nan a matsayinmu na uwayen ruhaniya. Mun san yanda umurnin Ubangiji mu yi zaman lafiya. Muna kuma koya matan fastoci zaman lafiya yana fara daga zuciya ne. Mu samu zaman lafiya, mu samu zaman jituwa, mu samu hudawa and dangantakanmu da Ubangiji. Mun samu dangantakanmu da Ubangiji ya zauna, to dangantaka a cikin gida da makwabta da wani yare ko da wane ne ne ba zai wuya ba. Amma so da yawa sai mu samu mutane akwai rashin ganewa, rashin ibada, kuma aminci da sauki. So ta haka sai ka gani akwai damuwa kala-kala. Amma sai mu na matan fastoci, babban ka'ida shi ne in akwai rashin jituwa mu ne mu zama masu kawo sallama. Babban abu yanzu da mun ɗauka shi ne mu yi addu'o'i, Ubangiji ya sa mu gane wayannan mutane ƴan uwanmu ne. Duk masu kashe-kashen nan ƴaƴa ne, suna da uwa. Mu a matsayinmu na uwaye za mu duba wannan abin da idon tausayi, saboda mu samu bishewan Ubangiji yaya ne za a yi zaman lafiya. Abin da ke faruwa yanzu bai kamata ba.
Idan aka samu irin wannan tashin hankali, zaki ga mata su suka fi shiga wannan tsanani, saboda su ne masu kwasan ƴaƴa, kila ƴaƴan ma ba ɗaya ba, ba biyu ba, mazajin an kashe, zaki ga suna shiga tsanani sosai. Ta yaya mata su ma za su sarrafa kansu domin a samu an wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma gaba ɗaya?
Daɗin shi ne mu mata mu gane tadin hankali da kashe-kashen nan. Gaskiyan ki ne mu muka fi shan wahala, kuma wannan ganewan ya taimake mu yanda za mu yi kada mu shiga cikin tada hankali. Kana zama kada ka yi zaman sake, in an ce ga damuwa sai ka san yanda za fara neman yara, domin wani lokaci sai ka ga suna waje ne an buga su can.
Ana danganta wannan tashin hankali da rashin tarbiyya musamman daga iyaye, ya kike ganin haka?
Ya kamata kowa ya sani, domin ko a addini ko ba a addinin Krista ba addinin da ya umurci wani ya dauki ran wani. To wayanda suna halin kashe-kashen nan, gaskiya za mu iya mu ce kila babu tarbiya na gida, amma ina ji ba tsoron Allah a zuci. Domin inda suna tsoron Allah, ba yanda za ka duba mutum kaman ka sai ka daga hannu ko ka daga takobi ko ka daga wani abu kai masa kisa. Amma namu shi ne iyaye mun tsaya tarbiyyar yaya da kyau. Ba zai taba zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake, ba wai an yi ko da ma an maka wani abu, kashewa bai kamata ya zo kusa tunaninka ba.
Mafi yawan waɗanda ke shiga rikita-rikitan nan matasa ne, da ko dai ba su sami ingantaccen tarbiyya na addini da zamantakewa ba, ko dai sun fandara saboda miyagun abokai ko yanayin rayuwa. Koordinatan kungiyar mata musulmi ta Form 1 a jihohin Benue da Plateau, Hajiya Sumayya Hamza, tace dole ne sai an samu kyakkyawar hulɗa tsakanin iyaye da ƴaƴa.
To a kullun kiran da nake yi wa mata musamman iyaye da kuma shugabanni da yayu wanda suke nan da mazaje samari musamman matasa a ƙarƙashin su. Abin da nake so mutane suna dubawa shine waɗannan matasa fa da suka shiga cikin shaye-shaye da kuma abubuwan da bai kamata ba, ba son ransu ne su shiga ciki ba. Wato al'amura ne na yanayin rayuwa yake jinnowa har su fada cikin wannan hatsari. Alal misali, yaro ne ya tashi sai ya samu matsala a karatu, sai zaman iyaye mai yiwuwa suka yi fushi da shi, suka nuna mishi cewa bacin rai saboda haka sun rabu da shi. To idan aka rabu da shi, titi kenan za su kula da shi. To a nan kuma zai fita da bacin rai, yana ganin sauran abokanai suna ci gaba da karatu, shi kuma karatu gashi ne ya takushe, iyaye kuma sun yi fushi da shi saboda wasu halayya da ya shiga ciki. To nakan gaya ma mutane, idan iyaye ba su zo sun tare wannan gurbin, su duba su ga ta wani hanya za a tallafa a mai da yaron makaranta, ko da koda ya ci makarantar ne ko kuma ya faɗi jarabawa. Akwai hanyoyi da yawa da za a nuna musu muhimmancin karatu don su koma su yi karatun. Idan ba a yi wannan ba, to a cikin jama'a za a samu ire-irensu wanda sun faɗa cikin hatsarurruka na shaye-shaye. Za su nuna ma yaran nan cewa to ai in ka sha wannan ma hankalinka zai kwanta. To daga farawa haka suke shiga cikin shi, ya zama kuma da akwai wahala kafin su zo su bar shi. So maganar iyaye, fushi da ɗa bai taso ba, kuma ko ba ɗan da ka haifa ba, duk wani ɗa da ka gani a mu da yanda muka tashi, duk ɗa da ka gani ɗa na kowa ne. Kuma duk abin da ɗa yake yi, wani na gaba da shi yana da right ɗin da zai mishi fada, kuma iyayen shi su amince. To idan muka ɗauki wannan haɗa hannun kamar yadda da ake na tarbiyya, to ina ga zai taimaka mana ƙwarai da gaske. Amma musamman iyaye su ja ƴaƴa jikinsu, su zama abokanan hiransu, su zama abokanan shawaransu. Kar a waje ne za su samu abokanan hira da abokanan shawara. To a nan ne mummunan shawara yake shigowa har su shiga waɗansu halaye wanda ba su da amfani a cikin al'umma.
Idan kika duba yanda Najeriya ta kusan za a ce ta fashe ne idan aka yi la'akari da irin bambance-bambance da rashin zamantakewa da muke fama da shi a cikin jihohinmu, a cikin unguwanni, a cikin tsakanin kudu da arewa da gabas da yamma, za ki ga ana ta nuna yatsa ma juna ba tare da an yi la'akari cewa ya kamata mu samu wannan zamantakewa ba. Yaya za a samu zamantakewa mai fa'ida tsakanin 'yan kudu da arewa, a tsakanin musulmi da krista da dai sauransu?
To abin da nake so mutane su tuna shine dukkan halittar Ubangiji ne. Allah bai nuna bambanci bisa halittar da ya mana ba. Kuma krista da musulmi, Allah ya saukar mu annabawanmu da muke biyayya da abubuwan da suka kawo mana na saƙo, Allah ya saukar mana da su. Sannan kuma dukkanmu mun san cewa waɗannan annabawan Allah ne, sun kuma kawo littattafai. To idan muka zauna muka duba cewa wannan krista ne, wannan musulmi ne, to mu dinga tunawa cewa duka muhallitu ne na Ubangiji, sakonnin da suka zo mana sun zo ta hannun annabawan Allah. To saboda haka mu martaba junanmu, idan krista ne ya martaba musulmi, idan musulmi ne ya martaba krista, kuma mu ba ma junanmu zarafin aikata ibadanmu bisa gwargwadon sakon da mu muka amince da shi. To idan muka ɗauki wannan ya zamana shi ne shimfiɗinmu, mu san cewa kuma zamantakewa addini ba zai zama mana wani abin da zai tare mana zamantakewa ba, amma mu yi amfani da fahimtar addini ya ƙara mana danƙon zumunci. Saboda Christianity da Musulunci babu wani guda ɗaya da ya ce ka ki ɗan uwanka.
Ita kuwa Madam Victoria Daniel Zagi ta ƙara ƙarfafa mata ne da su dage a matsayinsu na masu sarrafa gida.
To farko dai in za mu yi maganar zaman lafiya, dole a fara daga cikin gida, domin in cikin gida ba zaman lafiya, waje ma ba za ta samu ba. So na farko dole mu gargadi ƴaƴanmu bisa ga zaman lafiya. Kuma zaman lafiya dole in kana tare da mutane za ku taka kafan juna, amma dole ka yi hakuri. So muna koya ma yara su zauna da hakuri da kowa da suke tare da shi, domin in ba tare da hakuri ba, ba za mu iya zaman lafiya ba. Aya ma a littafi ta koya mana cewa Ubangiji ya ce mu samu ɗiyar ruhu, hakuri na ciki. To dole mu koya ma yaran nan su koya hakuri a zaman duniya da suke ciki domin ya taimake su a zaman lafiya.
To da yake kin fara maganan yara, gani yadda matsalolin nan suke tasowa, kuma yawanci idan aka duba kusan kashi 90 na waɗanda suke shiga wannan rikici da kashe-kashe za a ce matasa ne ko kuma yara ne. Kina ganin kamar iyaye suna kokari wajen horar da yara su fahimci cewa bai kamata a ce suna shiga irin waɗannan halayen ba?
To so da yawa muna samun iyaye na da laifi akan wannan, domin idan iyaye su ma kansu ba su da zaman lafiya, to yaya za su yi su koya ma yara zaman lafiya? To na farko muna kokari a sa yaran nan su koyi zaman lafiya. Iyaye mu ne da farko za mu ba da tushen nan ma yara a gida, domin in ba mu yi ba su ma ba za su iya ba. To in kaga yaro ya shiga wani tsananin matsalan cewa shi ma yana kawo hargitsi a rayuwa, to ka duba cikin gida ka gani akwai damuwa a cikin gidan, domin in gidan da zaman lafiya ba zai dauko rashin zaman lafiya ya shigo da shi cikin jama'a ba. To iyaye gaskiya suna da matsala a nan, yawanci sai su sa harkan damuwa a harkan su ne a gaba, ba su koya ma yara a gida ba balle yaro ya tashi da tarbiyyar cewa zai koyi zaman lafiya. To iyaye ya kamata gaskiya su yi hankali domin mu koyar ma yaran mu tarbiyyar zaman lafiya, domin komai ya tafi mana tare da dai.
Idan kika duba yanda yanzu an samu rarrabuwar kai musamman yan kudu da arewa, yan gabas da yamma, addinin Krista da Musulmi, dai gaba ɗaya dai kowa an hargitse, duk abin da ya taso sai kiga an danganta shi da irin wayannan kabilanci da addini da sauransu. Me kuke yi a matsayinku na matan fastoci ko kuma masu shugabannin addini na ganin cewa wato an fahimci juna, an inganta zamantakewa?
A da babu wannan bambance-bambance, muna zaman lafiya tare da Musulmai da Krista da kowa. Amma yanzu watakila masu siyasa suka ɗauko wannan suka kawo mana domin ya samu mu kawo bambanci tsakaninmu. To idan za mu duba da kyau mu gani zaman lafiyan nan shi zai taimake mu, don mu muna faɗa tsakaninmu, sai mu dubi sama mu gani su suna haɗe. Ba wani bambanci tsakaninsu ƴan siyasa, amma sai ka ga mu muna rabe a wurin mu. To ya kamata mu duba idan su sun hada kanmu, mu me yasa mu ma ba za mu hada kai? Kar mu biye ma shawaran da suke ba mu ba, domin raba tsakaninmu ne ya kawo mana hatsari da yawa a ƙasar mu. Sai ka gani wannan addinin su suna gefe daya, wannan addinin sun rabu gefe daya. To wannan bai kamata ba. Ya kamata mu yi zama tare domin mu yi komai tare mu samu nasarar komai zaman mu tare.
A cewar barista Mariya Muhammad Shitu, za su ci gaba da fadakar da mata kan su sauke haƙƙin da Allah ya dora musu.
Gaskiya wannan in za mu dinke wannan, to dole sai mu koma abinda ake cewa drawing board, sai mu koma mu fara daga ƙasa, mu nuna muhimmancin zaman lafiya. Saboda idan fa ba a zauna lafiya ba, gaskiya ba abinda za a samu ci gaba. A misali, ko gwamnati ma idan ba zaman lafiyar nan, kudin da ya kamata a ce an yi mana amfani da shi wajen gina tituna da kuma ba mu ruwan sha da kuma wutar lantarki, sai kiga kudin ya koma wajen yaki da wannan fitintunu ko kuma tashi-tashen hankula da ake fama da shi. To abin da ya kamata shine kowane gefe ya ja kowane gefe ya nuna mishi muhimmancin zaman lafiya. Muhimmancin zaman lafiya, sannan mu guji yaɗa jita-jita abin da baka guji ba baka gani ba, ka dinga faɗan shi, ka ce a'a an yi kaza. Misali, kwanakin baya da wannan tashin hankali da ya faru a Mangu, sai ka ga mutum ya ɗauko wani bidiyo ba daɗin gani ba komai, sai ka ga kawai ya yaɗa. Wani kuma maganan ma ba abinda mutumin yake faɗa ba ne, amma sai ka ji an juya shi an ce ai ga abinda wane ya faɗa ko kuma ga abinda wance ta faɗa. To da zaka sai kiga wannan yawanzar da zaman lafiya. To idan ba mun koma mabiya addini, kamar a ce misali da malamai da fastoci da gwamnati sun haɗa kai wajen nuna mutane muhimmancin zaman lafiya.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.